الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لهبي أشرين دبقوا غوطن جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشكرة بجودة دليه دب أشرين دبا إن دودة أشرين دأكو غوطن سبتمبر شكرة تدجودي من أقرات اللقاف أصار من البتار في تصدي لسهرة الأشرار مع الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. من أقرات أشرين الفصل السادس فصل ما شدا wanda yake magana dangane da ibtalu sihiri, bayani akan yadda ake bata sihiri a cikin addinin musulunci. Tunda an hana ka zuwa wurin boka da ƴan duba da ƴan bori, shine malam yake son ya kawo maka abin da muka ji dangane da ainihin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da ainihin yadda ake bata sihiri din. To a jiya, kamar yadda nace, mun fara jin malam ya ainihin yi mana bayani dangane da wata shimfiɗa cewa ta iya yiwuwa ka ce ayoyin da muke ɗibowa da surori daban-daban dangane da magungunan da muke faɗi iri-iri, ka ce to ai kai ba ku gansu haka da nassin alqur'ani ko hadisi ba, muka ce noma babu nassi ƙarara a kan kowace ɗaya daga cikin aya ko kuma sura cewa za ta yi maganin cuta iri kaza. Sai dai ainihin alqur'ani ya bayyana mana cewa Allah ya saukar da shi ne don ya zama waraka da kuma ainihin rahama ga mu'minai. Dangane da ƙarin bayanin tabbatar da fassarar da muka rinjayar da ita cewa ita ce fassarar da take daidai, dangane da cewa alqur'ani duk baki ɗayan shi ne ainihin waraka, ka je ka karanta ainihin at-tafsirul munir na al-ustaz Hibatullahi az-Zuhail az-Zuhaili da kuma ainihin illa umaman nabiyir rahman min wujuhil qira'at na al-imam Abu'l-Baqa al-Uqdari. Malami ne ya yi irabin alqur'ani baki ɗayan shi al-Uqdari kenan. Shi ko al-ustaz Zuhaili shi ya yi tafsiri ne tare da fitar da hukunce-hukunce da kuma irabin sa alqur'ani cikin juz'i 32 shi. To zai kaje ka karanta, za ka sha cikakke kuma gamsasshen bayani dangane da tabbatar da cewa haƙiƙa alqur'ani baki ɗayan shi ainihin wato waraka ce kuma rahama ce. Wannan ita ce kyakkyawar fassara. Sai malam ya ce banda wannan aya, ai akwai wani dalilin ma daban a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda ainihin hadisi ne sahihi da al-Imam Ibn Hibban ya rawaito daga sayyidatuna Aisha. Annabi ya shiga ɗakin ta sai ya samu wata mata tana wa ita Aisha magani, kuma tana wa Aisha ruqya. Annabi ya ce to ki dai yi mata magani da littafin Allah. Malam ya ce da za mu dubi wannan hadisi da kyakkyawan dubi, ba za mu ga cewa annabi ya yi gamammiyar magana ne da ya keɓe aya kaza ko sura kaza a kan larura kaza ba. Don haka wannan sai tabbatar da cewa alqur'ani a shi duk baki ɗayan shi magani ne, don haka duk inda ka ɗibo ka jaraba to shi kenan. Malam ya ce kuma na daga cikin jarabawa ta ilimi yadda ainihin bincike ya nuna ita ce qur'ani ba kaɗai yana maganin cutar sihiri ba ne da cutar ainihin aljani da kuma ainihin cutar hassada, amma alqur'ani magani ne har ta ga cututtuka na ainihin gaɓoɓi, a samu shanyewar jiki ko makamantan haka. To shi ne a nan sai malam ya ce fa in qala qa'ilun, da a ce wani mai magana zai magana ya ce la budda min dalilin khasin fi kulli ayatin nakhtaruha min kitabillahi ta'ala linartiya biha ahad almarda, babu makawa dole ne mu kawo dalili na musamman game da kowace aya da muka zaɓo ta daga littafin Allah maɗaukakin sarki domin mu ainihin yi tawaida ko mu yi addu'a ko mu yi ruqya ga duk wani mara lafiya musamman, au na tawaqqafu, ko ko in ba haka da to sai dai mu dakata hatta ya atiyana nassun sabitun, har sai mun samu tabbataccen nassi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raqa bi hadhihi al-ayati hadha al-marad, cewa manzon Allah ya ainihin yi addu'a da wannan aya ga irin wannan cutar. Abinda malam ke cewa da mutum zai ce sai mun kawo mai dalili akan cewa wannan ainihin wato ayar da muke wa mara lafiya kaza addu'a da ita akan larura iri kaza, sai mun kawo musu ainihin wato dalili na musamman a kanta, ko ko in ba haka ba to sai mu dakata, sai mu daina yin ruqya har sai ranar da muka samu kowace ayoyi ga yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin bayyana. فنقول لهؤلاء الشيخ العلامة وحيد عبد السلام قال حفظه الله يتي سوم تشير وطنين أنقواما سنيمن جوابنا إن دوني من قسكي أكتي فلقد وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائدة عامة لكل رقية وأن لا يكف قائدة وبدتك جمانياتي قدك القوة إلى الرقية شناتا نيتي جيكا متيجين يتي جيكا kunama ce ta harbe ka yaya akai duk akwai ka'ida guda ɗaya da manzon Allah ya sa game da duk wata ruqya baki ɗaya faqad sabata fi sahih muslim wuce haƙiƙa ya tabbata hadisi ne a cikin sahih muslim anna unasan qalu wasu jama'a cikin sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna kunna narqi fil jahiliya mu fa mun kasance muna yin ruqya a cikin jahiliya muna ruqa muna addu'a ga marasa lafiya ta hanyar korar aljanu ne ta hanyar karya asiri ne ciwon kai ne ciwon kirji ne ciwon haƙarƙari ne mara ce ke ciwo mace ce za ta haihu to mu dai tun a jahiliya mun kasance in haka ta faru muna ainihin yin addu'a muna yin ruqya gashi kuma kai wa'azi ka ce ruqa kafirci ce فقال سي النبي يتي أعرضوا علي رقاكم وكرمت من إر الرقات تاكو وكإر الدعاء كي ودن إر الكلموني كي فأي يا يا كي إر وانن هرك تاكو شين قدرا ودن لا ربكي هرشيني من حكمة لا ربكي إن كان كرمتا شي دي إن دلاكي فسرة بيامي عريسي كذا فسرة تاكو شي أي مهم متن لا ربكي نسأو sayar shi larabci doguwar magana sai ta kaita ta aure guda ya jefa suka ce akwai al-mahzufat da al-muqaddarat dawa a cikin larabci yanzu da Hausan ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai to me wala sai ka ce ba Hausa muke fara amma kaga da larabci ai babu inda aka ce abda'u bismillahir rahmanir rahim amma duk da larabci da ya ji zai ce بسم الله الرحمن الرحيم كو يا فهمتي ابن داكي نفي اما da hausan kazo kace sunan Allah mai rahama mai jin kai sai a ce ni sai ka ce nake fara kaga dole ashe fassara kalmomin da hausa sai su fina larabcin tsawo to haka kaddarawa wannan yanzu manzo Allah ya ce to ku karanta mini irin ruqyat taku inji wadanne irin kalmomi kuke a wajen addu'a sai ka kaddara yanzu sun karanta yaji da yaji sai ce la ba'sa bir ruqya babu laifi ga ruqya wannan alifin da lamin da ya shiga cikin kalmar ruqya sai ya zama kode na jinsi ne in dai ruqya ce irin taku din nan to babu ainihin laifi gare ta ko kuma babu laifi ga wannan ruqyar taku sai ya zama su kadai yake ba fatawa kenan to amma dokar manzo Allah ai tana yawo ne gaba daya dan haka sai ya zama wannan hukunci annabi ne na umumi ne duk wata ruqya wadda take irin wannan ce to babu laifi gare ta malam ta kun shirka matukar dai bata kasance shirka bace to yanzu wannan wahidu bali ya baka amsa manzo Allah ya aje kaida guda daya gamanniya ita ce duk inda mutum yace yana ruqya in dai aka ga babu shirka a ciki to shikenan kuma cewa babu shirka fa ba wai ana nufin ka shigar da abubuwan da suke haramun ko bid'a ba a'a in aka kakkade shirka ana nufin an kakkade kallanta da sa'o'inta ma'ana duk shirka duk ruqyar da bata saba ma Allah ba shikenan babu laifi akanta gashi wannan hadisi yace rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi fi kitabus salam a cikin littafin as-salam bayani dangane da sallama a cikin ainihin lambar babi na 64 yace an-nawawi ka duba sahih muslim tare da ainihin sharhin sahih muslim a cikin ainihin juz'i na 11 shafi na 187 to kun ji wannan hadisi jama'a juz'i na 14 kun ji wannan hadisi jama'a yanzu wahidu bali ya baka amsa akan wannan ka'ida take yawo game da ruqya shi yasa alqur'ani da muke karantawa mune mutane addu'a da shi menene ka ji tsakaninka da Allah wanda yake na shirka ne, babu, to shikenan karka ce sai an kawo maka nassi karar akan wannan. Sannan akwai abu guda wanda ƙarin amsa ne, wannan amsar ba za ta amsu ba sai kai ko ni ko wani ya amsa mana ita dangane da wannan tambayar. Ita ce shin harkar magani harka ce ta ibada ko ta mu'amala? Idan harkar magani harka ce ta ibada, to babu shakka duk wata aya da mutum zai biya sai ya kawo dalili a kanta musamman. Idan kuwa harkar magani harka ce ta mu'amala, to shi kenan harkar mu'amala komai an sakar maka ka ci gaba da yi har sai ran da aka zo aka dubi wani abu daga ciki aka ce haramun ne. To amsar wannan tambaya ita ce babu shakka harka ta neman magani harka ce wadda take ta mu'amala, don haka ya halatta ka je wurin kafiri ya baka magani. In aka ce doctor, gashi medical doctor, likita ne ƙwararre kafiri, babu laifi don ka je ya baka magani. Akwai bambanci tsakaninka ta wurin doka, domin doka zai baka magani ne ta hanyar kafircin shi. Wannan kuwa kafiri kirista ko da yahudu ko da maguje da ya zama likita ya koyi aikin likitanci ne ya iya, ba kafircin shi ne ya bashi wannan ainihin ilimin ba, ka bambanci. Wannan ashe to in ka fahimci wannan babu bambanci tsakaninka kasa kaya arne ya zo ya siya ko ka je za ka yi siyayya ka siya wurin arne ya halatta, to haka al'amarin ne yake sai ka fahimce shi da kyau. Duk sanda aka ce maka harka ibada ce, to sai ka ainihin fahimci cewa bai halatta kai komai ba sai da nafsi. Duk sanda ka fahimci cewa harka mu'amala ce, bai halatta ka daina yin abin da ka saba ba sai nafsi ya zo ya hana ka. Wannan ka'ida in baka fahimce ta a cikin ilimi ba, to za ka fada cikin irkaliya da yawa. Da wannan ka'idojin ne za ka duka ka zauna lafiya ta wajen biyayyar shari'ar musulunci, domin za ka iya gane wannan abin ya zo ta ɓangaren ibadat ne. Shi yasa sai suka ce duk abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aikata ta ɓangaren ibada, matuƙar ba a samu dalilin da ya nuna wannan abu khususiya ba ne, to sai musulmi su aikata wannan abu a bisa wajibci. Dalili Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira. Wajibi ne musulmi su koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan a taƙaice ma'anar aya kenan. Don haka duk abin da aka ce manzon Allah yana yi, in baka samu dalilin da ya nuna shi kadai zai ba, to wannan abu za ka yi koyi da shi. Koyin da za ka yi da shi za ka yi a bisa dole ne ka yi koyi da shi. A nan kuma sai an samu dalilin da ya nuna cewa koyi da shi ga wannan harkar, to ba farilla ba ne, a matsayin mustahabbi ne abin yake. To sannan sai ka ce to za a aikata wannan aiki a bisa ba'a ce, neman ibada ce, neman kusanci ne ga Allah, mustahabbi. Saboda ba a samu dalilin da ya kadauce Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ba a kuma samu dalilin da ainihin zai zartar da wannan hukunci ya tsaya a kan wajarci ba. Wannan kenan. In aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana aikata wani aiki, sai aka ji wannan aikin Allah ya ce manzon Allah ne kadai zai yi, to shi kenan. Kamar misali wajen azumi, azumi ibada ce. To azumin sabzar ce ka kwana biyu ko ka kwana uku ko hudu ko biyar baka sha ruwa ba baka yi sahur ba, kai da haƙƙinka bai halatta maka ba. Wannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba za ka yi koyi da Annabi a wannan gurin ba, sai ka kiyaye wannan. Duk da ibada ce amma ba za ka yi koyi da shi ba. In aka sha ruwa kai ka sha ruwa, gari ya waye asuba ta yi kai ka yi sahur, shi ko zai iya sabzar ce kwana biyu kwana uku ko gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya so. In kuma aka samu abu Annabi ya aikata ba a samu dalilin khususiyya ba, sai ka zo kana aikata wannan abu, to kasancewa aiki da wannan abu da za ka yi a matsayin wajarci ne. In kuwa harka ce ta mu'amala aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi, to anan za ka yi koyi da Annabi ne a bisa halacci kai. Aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin sha'awar zuma, yana ainihin sha'awar kabewa, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana sha'awar cin nama kaza, sai ka ji kana sha'awar wannan, to wannan abin za ka yi a bisa halal ne. Inda za ka mutu baka taba shan zuma ba a rayuwarka ba, za a ce kai baka aikata sunna ba. Shi yasa za ka ga ƴan birkaniya sai su kwaso naɗi sai su ce naɗi sunna ne. To in naɗi sunna ne, to sa alkyabba ma sunna ne. To ya nuna kuma shikenan sa doguwar riga da kake irin taka, da ainihin sanya abin nan da kake yi ta zarki ko malin sai ta zama bid'a, me yasa manzon Allah bai sa ba? To waɗannan abubuwan da yake mu'amala ne, annabi ya sa al-kabba, ya daura mayafi, ya daura zani, in kana so kana bukata sai kai, annabi ya daura rawani, in kana so kana bukata sai kai, in baka so ba za ka yi ba, in da za ka zo ka rayu ka kaf har ka mutu baka taba daura rawani ba, ba za ka ce kai da kai sunna ba. Rawani ba sunna ba ce, abu ne na halal kamar takalmi ne. Aka ce annabi na sa takalmin fata, in ka mutu kana son ya takalmin roba ba za ka ce ka fada sunna ba. Amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kaza a sallah, yana kaza a azumi, ba a samu dalilin da ya keɓe shi ba, to anan za ka yi koyi da shi. Sai da haka jama'a su iya bambanta af'alur rasuli. Sai ka je kana karatu cikin ilimi na usulul fiqh, mutane sun je sun ɗauki hadisai, in ka ga hadisi manzon Allah na yin kaza, abu na farko da za ka yi sai ka bincika ya inganta tukuna, in ya inganta me ma'anar shi, sannan sai ka duba wannan abin ɓangaren ibada ne ko ɓangaren mu'amala ne. In ɓangaren ibada ne dole kai koyi da shi, in ba an samu dalilai da mai gabatar ba. In ɓangaren mu'amala ne sai ka fahimci cewa halal ne. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cin abinci da yatsu uku, ba sunna bane ka zo ka sa yatsu uku wajen cin abinci, domin wannan aiki ne na annabi a wajen mu'amala. Sau da haka in ka so har ka mutu kai ta ci da cokali da kai bid'a ba, wancan kuskure ne Shehu Usman ya faɗa da ya ce cin abinci da cokali bid'a ce makaruhiya. Wannan magana ba ta da asali a cikin addinin musulunci. Dan annabi ya ci da yatsu uku, sai a duba cin abinci ibada ce fa'iwa ka ce, to an shi annabi komai na shi ibada ne, to kayi bankaura. Malamai tsayawa suke suna duba abubuwa dalla dalla, ba irin wannan zafin kan suke, sun tuka san manzon Allah amma tsayawa suke suna tantance abubuwa. Cin abinci ba ibada ba ce, amma in ka zo cin abinci ka ce bismillah, to wannan ibada ce. Ka taƙaitu wajen cin abincin nan waje ka ci gabanka, in ka gama ka yi hambala kamar yadda sunna ta ce, to wannan ibada ce. To anan sai kai koyi da annabi a bisa sunna. Amma wajen cin abincin aka ce cin abinci da yatsu uku, tunda annabi na ci da yatsu uku sunna ne, to kuma sai a dubi wannan irin kenan yake ci, to cin wannan ne sunna, saɓanin wannan kuma ba sunna ba ne. Don haka ba zai zagi ba zai sha fate-fate ba, ba sakwace ba zai sha fura ba. To kaga an ɗibo matsala, don in ka kawo za ka ce ina hadisin da aka ce manzo Allah ya sha fate, za ka iya kawo shi sai ka ga ina za ka samu wani, ina hadisin da aka ce manzo Allah ya sha fura. To sai ka ga ashe waɗannan irin abubuwan tunda mu'amala ne, to sai aka saka mana, to haka sanya tufafi. To rawani tufafi ne, babu hadisi kwa ɗaya da ya nuna cewa rawani akwai ta falala ga fashi. Halal ne kana so ka ɗaura, in baka so ka bar kanka kawo hula ka aza. To in mutane suka iya bambance af'alur rasuli sallallahu alaihi wa sallama, to sai su iya gane tsantsar shari'a yadda take. Yanzu ɗaliban ƙasar Yemen rikicin da ake da su kenan a ƙasashen Saudi Arabia, sai su ce kai da ka kai malamin sunna ne, amma ba mu taɓa ganin ka da rawani ba, ba mu taɓa ganin ka ka ɗaura zani ba, kuma an ce manzo Allah kullum ɗaura zani yake, manzo Allah kullum da rawani tare da shi. Haka suna nan ɗaliban ƙasar Yemen kullum rikicin da ake da su kenan. Wani bacci ma in zai akan gadon shi yana nan da rawani a kan shi, zani ne a kwankwasan shi, da ka taɓa yin ce saboda manzo Allah ɗaura zani yake, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rawani a kan shi. Ba a musun wannan, ba a yi musu ba cewa manzo Allah ya ɗaura rawani, amma manzo Allah bai taɓa sa wando ba, kai yanzu ne a kwankwasan ka, to shi kenan sai a ce ka yi bid'a kenan? A'a, tunda mu'amala ce ba lallai ne kai koyi da shi ba a nan, amma abin da yake ibada to ita ce yake lallai kai koyi da shi. Waɗannan bayanan a wurin 'yan bid'a da waɗanda ba su san ilimi ba, ba za su iya fahimta su ba, za su ce to gashi nan ma biyayyar manzon Allah ma an ce ba komai za ka bi manzon Allah ba, haka abin yake. Amma ta suka je kai karatu a cikin ilimi na usulul fiqh, kullum abin da muke gaya muku in mun faɗi magana, in kuka san ba ku da karatu akan mas'alar, ba ku taɓa bincike ba, ba a taɓa koyar da ku ba, kar ku yi musu. In kuka yi musu maganar daga baya kuka ci gaba da karatu kuka gano, aiki ya same ku, domin yanzu dole ne sai kun zo kun bayyana. In ba ku bayyana ba, Allah ya ce ku tsinannu ne, yana tsine muku albarka, ya ce duk halittar duniya su tsine muku albarka. To in kuma ba ku sani ba, kuka je kuka shiga cikin ilimi, ainihin mas'alar ilimi, kuka hau ba da fatawa, ala gafata malam, na ji wani ya ce rawani ba sunna ba ne, ya ce a to kai da dai ban san matsalar ba, amma dai sunna ne. Ma'ana jahilcinka akan matsalar shi ya taimake ka, kuma ka iya bada fatawa cewa sunna ne. shi yasa ko ka karanta alqur'ani ko ka karanta hadisi sai ka je ka karanta ilmu usulul fiqh ilmu usulul fiqh ilmi ne kuma muakkad ilmi ne mai wahala sai ka tsaya ka samu ƙwararren malami maka jagoranci sai yasa aikin malanta ya wuce yadda mutane suke tunani ai malanta aiki ne irin sojan ujuku yau a yi maka ne apprentice kaza 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 nan da minti biyar ka iya harba bindiga billahi mai malanta ba haka bane dan al'amari ne wanda kake wakiltar annabawa in kai shirme kana nuna haka annabawa ke shirme kenan to ya kamata jama'a su gane wannan to in ka fahimci wannan sai ka gane ai harkar ruku'un nan ba harka ce ta ibada ba harka ce ta mu'amala dan haka da yake harkar mu'amala ce sai annabi ya ban matsala a gure ku dai da alqur'ani sannan duk abin da yake shirka ka ku yi shi shikenan ku je ku tai shikenan kawai saboda me saboda mu'amala ce tabbuwa in ba haka ba da sai a ce sai manzo Allah ya ce sai dai ka dinka ainihin mai wuya kaza mai hannu iri kaza sai za a ga mutanen Masar tun zamanin su yi da shirme sai su aiko su yi suna tambayar shi ka karanta cikin alhalin fatawi ko wani iri ne hannun tabbuwan manzo Allah wani iri ne wuyan rigar manzo Allah yaya aljihun manzo Allah yake to can sai ka je ka samu wani matsayi sai ka ga hadisi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rigar shi gaba baya diddaye ne don haka in aka shata wuya sai ya mata aljihu biyu ka je ka ga malaman kasar Masar sai ga aljihu biyu daya nan wai manzo Allah saboda tawali wai haka aka ce ƙarya ne amma wannan don haka duk inda ya sa sai ya gaba kawai wuyan za a shata mata wuyan gora ne irin na mata ya dodo ya doda tsakanin gaba da baya don haka duk inda aka sa gaba ne to sai ya aljihu daya nan daya can duk inda ka sa kawai sai ka ci gaba da tafiya gaba ne sai ne tsaga masa hadisi ha saboda ba harka ce sahabbai da za su tsaya sahabbai suna ruwaito mana abubuwan da suke da alaka da waɗanda aka ce mai koyi da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ya kamata jama'ar musulmi su gane wannan duk abin da zaka ce kaza sunna ne ko wajibi ne ko yana da falala to sai an samu nasi da ke nuna wannan abu ibada ne mu'amalat shi yasa aka bar su a buɗe to kaga dan haka ɗan bid'a in mun ce musu babu salatin fatiha qur'ani kamar da muka faɗi jiya sai ce to ai ku ma za ku je aikin hajji ai jirgin sama kuke hawa ai manzo Allah ba jirgin sama ya hau ba sai a ce gaskiya ne hawa jirgin sama ko hawa jaki ko doki ibada ne wajen tafiya hajji ko mu'amala to tunda mu'amala ce in ka so ka kwashe tun daga nan zariya ka kwasa da gudu har sai ka kai Ka'aba ba kai ne idan za ka iya ka kwashe da gudu gudun fanfalaki har sai ka kai Ka'aba sannan za ka yi numfashi in za ka iya ba kai ne ba ba za ka saba manzon Allah da manzon Allah ya je akan abin hawa kai ka je a ƙasa in za ka iya ka ainihin sa jirgin sama ya kai ka a babur ne a keke ne a mota ne wannan wasila ce zuwa ga abin da yake farilla to shi abin ba shi bane dan haka an sa lafifika a masallaci tana daga sauti ko an zo za a yi wa'azi an sa lafifika sai ka ga ya ce ai wannan bid'a ce a'a ba wannan ce bid'a ba domin wannan wasila ce wajen daga sauti mu'amala ce dan haka kofar mu'amala a buɗe take kar wanda ya hana ka wani abu duk abin da kake so ka ci ka ci duk abin da kake so ka sa ka sa abin da kake so ka hau ka hau sai ran da kaji an ce kada ka yi a qur'ani ko a hadisi ba ra'ayin wani malami ba duk abin da ka sani na ibada ne kar ka sake kai kowa ya baka falalar shi sai in Allah ne sai in annabi ne to shikenan ka bi ka'ida kenan tafi ka je ka karanta littafin alamul muttaqin na ibn al-qayyim jama'a mu kiyaye wannan magani to harka ce ba ibada ba ce mu'amala ce kasuwanci harka ce ba ibada ba mu'amala ce don haka harkar kasuwanci ba za a ce maka sai kai sana'a iri kaza ba sai iri kaza sai iri kaza sai a ce maka duk abin da babu haramci a kasuwanci tafi ka je kai to in ko ba ibada ce sai an ce to kasuwanci ka rinka yin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a ce karka siyar da kaza karka siyar da kaza kaza awo kaza za ka yi kaza ma'ana ce zama sai an haddade maka kenan amma sai aka kawo maka ka'ida guda duk abin da yake haramun ne karka afka to duk abin da ya wannanci wannan yaso shi kenan tafi ka je kai jama'a mun gane in ka dubi qur'ani usulubin shi kenan da yazo ibada ya lissafa su a qur'anin iri-iri amma da yazo kan abubuwan mu'amala sai ya tsinci abubuwan da suke haramun sai lissafa tufafin da suke haramun abincin da yake haramun shi kenan matan da suke haramun sai lissafa duk abin da ba wannan ba sai ya ce ya halatta saboda halal ba za ta kirguma
amma ibada za ta kirgito wannan ka'idar ka'ida ce mai matukar muhimmanci musamman a kasashen bakakan fata wanda suke da karancin ilimi na usulul fiqh wanda kai birkaniya ake yi sai a karanto ko ta tarkatarka ko shikenan sai a ce sunna ko ta tarkatarka sai a ce sunna ko ta tarkatarka sai a ce sunna sai ka ga ana kai kici da mutum ya ce an ta cikin abinci sai dai a ci da yatsu uku to yanzu ya za a shafate da yatsu uku yanzu za a dibi tuwo da yatsu uku shinkafa za a dibe ta da yatsu uku aha fura da sauransu to ashe ka ga waɗannan suna buƙatar ka tsaya ka fahimci menene ake nufi da ibada da ainihin mu'amala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam yace fa min hadhal hadisi to daga wannan hadisi da annabi yace ruqya babu lafi in dai ba shirka na'khudhu jawazar ruqyati bil qur'ani aw sunnati aw al ad'iya yace daga wannan hadisi za mu dauki halaccin ar-ruqya cewa ruqya halacce bil qur'ani ya halatta ayi addu'a da al qur'ani aw sunnati ko da sunna aw al ad'iyati ko da addu'a aw ghayriha ko wani abin daban aw hatta min ar-ruqa al jahiliya yace kai hatta ma ruqa irin ta jahiliya babanka da ka tashi kaga yana ainihin yin ruqa tun ana ma gubanci to babu ne ci ka koyi irin wannan ruqa kai malam tahtawi ala shirkin matakar dai ba shirka a cikin ta ka tashi kaga dama babanka yana kama wa mutane kai sai kaga in ya kama kan ne yake cewa cewa yake bismillah allahumma shfihi allahumma laka yasalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tashfiyahu shikenan an tashfiyahu da baka ci to baba ina hadisi karara akan wannan sai ce maka ai ku ne malamai sai ku je ku bincika wannan abin da muke akwai haranci ko shirka ko kafirci a to shikenan sai a samu musu mashiga a ce to manzo Allah yace wannan abin da kake sunan shirkuya kuma yake babu ne shirkuya babu shirka shikenan babu shirka sai ka ci gaba dai ka tashi ka ga babanka yana kamun targade yana dorin karaya duk waɗannan yanayi yana hada da wasu ɗan addu'o'i sai ka ga addu'o'in nan babu wani abu na shirka a ciki sai ka koya sai ka ci gaba dai babu ne har ruka ta jahiliya za ka iya ne babu shirka tunda abin da yake nuna yake daga wannan hadisin fa ake fahimta haka karka ce to kuma me dalili akan ruka jahiliya sai ce wannan hadisin domin sun zo sun ce wa annabi ka ce ruka ba kyau mu ko mene sai ce ku yi inji sai suka yi shin wannan rukar da suka yi ba irin wanda suke a jahiliya ba ce da suka yi sai ce babu ne fi in dai babu shirka to in ba da shirka zai nuna musu ai wannan ba daidai bane kaza kaza jama'a mun gane wannan da ke yadda aka sai jama'a musulmi sai su fahimci wannan matsala ce wadda take da matukar sauki kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to amma anan kafin mu tafi da nisa ina so zan yi wa ɗan uwa masu yin ruka nasiha da ruqya su sani da cewa wannan harka fa harka ce wadda take ta aqida harka ce wadda take ta likitanci harka ce kuma wadda take buƙatar al-khibral madida kwarewa matukar kwarewa wasu sun zo sun ɗauki harkar ruqyan nan wannan magana zan yi ta umumin tukuna a duniyar musulunci da mas'alar ruqyan nan ta yadu sai al'amarin ya rikide wa wasu sai suke ganin ab ai ma wannan ruqya ai harka ce ashe da tuni ga rubuce-rubuce nan a ciki sai mutane suke ganin ai ga wasu da sai duk da aka rubuta ana maganar magungunan aljanu irin su shamsul ma'arif al-kubra da sauransu sai mutane suke zuwa suna dibo abubuwa to littafin shamsul ma'arif al-kubra littafin matsafa ne ku gane littafin magugawa ne wani arni ne ya rubuta shi ya kamata jama'an musulmi su gane wannan to amma sai mutane suke dauko abubuwa suna ganin cewa waɗannan abubuwan sun yi daidai da ruqya wadda ake magana sai suka tashi sai suka ta rubuce-rubuce sai ka ji an ce a je a samo kwai a zo a rubuta kaza a yi kaza a yi kaza a je a samo turare a je a yi wa mara lafiya tunda aljanin ya ƙi fita a je a zuba kaza a sirinji a je a yi allura to duk waɗannan abubuwa ya kamata mutane su san ba daidai bane to abu mafi haɗari daga ciki shine abu biyu na ɗaya shine al-isti'anatu bish-shayatin kana yin ruqya shikenan sai wani aljanni ya ce yana son abota da kai duk sanda mas'ala ta kakare maka zai zo ya taimake ka musulunci bai bi da wannan ba to wasu masu yin ruqya suna yin wannan to su tabbatar da wannan bata ce na biyu al'amari ya kai al'amari har ainihin hayaki suke to hayaki dai yana daga cikin siffar bokaye mai yin ruqya ya bayar da hayaki ya ce to tunda aljanin ya ƙi fita a je a yi ta yin hayaki to ka fada aikin bokanci dan haka waɗanda suke ce maka bokaye to kam anan kai kan sun dace a kanka. To ya kamata mu gane to me ya kai su fadawa cikin wannan abin shine kawai sun dauka ai ruku'a karatun alqur'ani ne kadai ga cikin sahabbai da aka zo aka same su cikin taron su Abu Sa'id ne kawai yace wallahi inni laraq karatu wala sahabi ne bai iya ba amma sun fahimci mas'ala ce ta ainihin karatun qur'ani ta likitanci ta aqida in ka iya karatun qur'ani shin ka iya likitanci shin in ka iya likitanci ka kware game da aqida sai ka hada waɗannan abubuwan tukuna in ba haka ba mas'alan nan fa da ta neman suna bace mas'alan nan ba ta neman kuɗi bace mas'alan nan ba ta neman garinta bace mas'ala ce yadda za ka yi don ka kare addinin musulunci to ba daidai bane kai kai alkafira ka shiga harkar da ka shi yasa ga wani littafi na dade ne muku ishara shi ku je ku same shi ar-ru'yatu ash-shar'iyya min al-kitabi wa sunnah bi kalami dr Ali Nasir al-Faqih gashi na taba ga muku wani malamin mu ne jami'an islamiyya bayan da yazo kasar nan yazo yaji ada ta rikici ba rawa can kenan ada ta rikici akan ruka malaman kungiya sun ce ruka kafirci ce dokanci ne kaza kaza abin ya dimauta shi da mamaki shine yana zuwa ya marmaza ya tsaya ya rubuta to ai ruku ya ta tabbata Qur'ani da Sunna menene suke musu a ciki gashi nan da nan ya marmaza ya rubuta saboda su karatu da ba su riga sun tara abu na daya kenan abu na biyu kaga wani littafi ar-radd al-mubin على بدء المعالجين وأسئلة الحائرين في مجال المسي والسهر وعلاقته بالطب والدين إذا تكلم على من أثر مصر الرد المبين يأتي الرد بينا لي على بدء المعالجين أكان بدء الرقى الرقى كنجي متكن من أواد وابيني دان كرك توقع كينا من أواد بدء مصر باما عرفة قوة أسيري موسيقى عند الله عرفة dan karka zai kai namu ne in kai bid'a za mu ce to tun da dan kungiyar mu ne a ba wani dan kungiyar mu kowa za a yi fata-fata da shi dubi alqur'ani manzon Allah ne ya dan yi abin da Allah bai ji dadin abin amma sai da Allah ya ce ni abasa wa tawalla can kuma ya sake cewa ne a can gaba da wata mas'alar ta faru yace afa Allahu anka lima azinta lahu Allah ya ce maka amma me yasa kai haka me yasa ka ba su izini dan ba kungiyanci a musulunci duk wanda ya ko shugaban kungiyar ka ne zaka fito ka ce shugaba ba kai daidai ba ka ce a tunda shugaba ne to a gyara abin a ba wanda za a gyara barnar shi kashin kowa kashi ne ba wanda kashin shi yake zama fate jama'a mun gane wannan da ke ko saboda haka gashi wannan malami ya ce raddi bayyananne akan bid'ar masu yin magani din nan masu ruka ya ce wa aslatul ha'irina da kuma tambayoyin da rudaddu suke wasu da suka rude mutum sai je kawo shubha yace yanzu nan dan Allah a ce aljani ya shiga jikin mutum aljani da aka ce katoto ne to ya ce maka to duk irin waɗannan rudadu da makarantar su yi musu raddi shi majalil masi yace game da fagen aljani ya shiga jikin mutum wasihiri da mas'alar sihiri wa alaqatihi bit-tibb wad-din da kuma alaka akan wannan mas'ala tana da alaka da likitanci da kuma addini gashi ta'alifu ibrahima abdul alim abdul bar ba shi wani babban malami ne ya rubuta shi ka je ka nemi wannan littafi bid'o'in masu ainihin yin ruqya duk irin waɗannan abubuwan da suka kakkago a ce idan al'amari yayi al'amari ka jira wa ainihin mara lafiyan ido ka ce ya kalle ka ku ta kallon juna zai faɗi kawai zai suma to wannan idan aka samu wannan ƙarya ne wasu abubuwan tabajjuj ne ake yi kawai don a ce ai wane ina ai wane ba wani aljani da yake gagara shi ƙarya ne harka ce wadda zaka nemi kusanci zuwa ga Allah don Allah ya taimake ka ba wata harka ce da zaka yi kana ganin kai wata tsiya bane kai kaza shi yasa masu yin ruqya ya kamata su taka tsantsan ina ƙara maimaita maganar nan don kamar yadda na faɗi a baya waɗannan da suka shiga harkar ruqya da jahilci jama'a sun ja mana ƙarin bakin jini da zagi da sharri to amma mu mun ce su masu sukar mu gaba ɗaya ba su yi adalci ba dan inda sun yi adalci sai su tsaya su duba shin kowa ne ya shiga harkar ruqyan nan da ilimi a to tunda akwai ɗan takife akwai ɗan acaba daga ciki dan menene dan an samu wasu mabarnata a cikin harka sai a ce ita harkar barna ce a ita harkar sai a ce daidai ce amma ga mabarnata shi yasa ga shi wannan malamin ai yana yin ruqya shi wannan Abdul Bar din yana yin ruqya amma me yasa kuma yake suka waɗannan abubuwan to haka ake adalci kenan ba wai baya yi bane ya koma gefe guda yana suka yana yi amma yana nuna ga wasu abubuwa na bid'a da suka shigo saboda mutane suna da zakiya jama'a mun gane wannan da kyau ko to ya kamata jama'a su ainihin san wannan kuma su fahimci haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bayan da ainihin muka gama jin wannan jama'ar musulmi sai kuma ainihin har yau mu ce wa jama'a ya kamata su samu wannan littafi gashi a Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asr yayi yayi wannan littafi dan ya tabbatar da aljani yana shiga jikin mutum kuma yana buge shi littafin babba ne wannan wani babu ne kawai yanko daga ciki gashi shi yasa ka ganshi juz'i guda yace mishi burhanus shar'i fi isbatil masyi wassara yace hujjojin shari'ar musulunci game da tabbatar da cewa aljani na shiga jikin mutum kuma ya buge shi gashi sai yace wa yatabammanu fatawal ulama war rabbaniyina wa shahadatul atibba al mutakhassisina والرد على المنكرين والمخالفين والتضمن على المنطلقين غاشنن دي هي magana ma'ana yace wannan littafi ne wanda ya tattare fatoyin malamai kararru da shedar da likitoci suka bayar kararru akan lallai aljani ba shakka yana shiga jikin mutum da sauransu da kuma rabbi ga masu inkari da waɗanda suke saba akan wannan matsalar to a ƙarshe shi ma sai da ya tsaya ya tattare wasu bid'o'i da suna sai ruqya suke yi jama'a mun gane wannan da ke ku akai ta ai ta gabatar da nasihohi akai sannan akwai kaset da Sheikh Al-Allamah Al-Albani yayi akan bid'o'in masu yin ruqya shi ma kafin ya rasu kaset guda 490 yayi ne akan ainihin ruqyar shar'iyya ruqya ta shari'a da bid'o'in da suka shigo diya tattauna irin waɗannan abubuwa daya bayan daya shi yasa duk in ka samu waɗannan to sai zama kana bin abubuwa kenan akan basira ba kai kana bin ne don sha'awa ko neman suna ba Allah ya shiryar da mu Allah ya kiyaye to shine malamin yace awwalan to yanzu za a tunkari masalar karya sihiri din gadangadan yace abu na farko da zai tattauna maka a cikin dangane da sihiri nau'in shi sai yace maka sihirut tafriq akwai sihirin da ake kiran shi sihirut tafriq to abinda muke so irin waɗannan kalmomi a basu a istilahancan su kawai duk mutumin da yace maka me sihirut tafriq to sannan sai kai ne bayani shine asirin da ake dan araba mutum da matan shi ko a raba da uba ko a raba wani dai da wani ko wani abokin harka ko makarantar haka kuma shine asirin da in ka ji an yi an ce an kashe mutum ko an yi kucciya an koruwa ne daga gari ko an yi ainihin asiri makarantar haka to wannan sunayen haka ake so ka san su sihirul tafriq sihirul hawati sihirul muhabba sihirul nazif ka san su da waɗannan sunayen sai dai ka gane me kake cewa kawai shi yasa duk sanda kuka ji mun ce sihirul tafriq to shi muke nufi akan cewa sihiri ne wanda ake araba wani da wani na farko malam sai fara bin malam tsari na malaman salaf shine ne duk abin da zaka kawo ka fara kawo dalili daga alqur'ani da sunna tukuna shine zai fara kawo maka cewa qur'ani fa ya tabbatar da cewa akwai shi wannan sihirin tafriq ne yace qala ta'ala fi suratul baqara Allah madaukakin sarki ya fadi cikin suratul baqara yace wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana wannan aya mun karanta ta a can bayan mun fassara ta sai dai kai saboda munasaba ta sama sai a fassara ta a ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana miyagun malamai suka rinka bin abubuwa da ainihin wato shedanu suke karantawa suna dangantawa ga mulkin sulayman wallahi alam mun fadi dalilan da yasa malamai suka bayyana wajen sirrin da za a gane wannan aya aka ce annabi sulaiman kamar da kowa ya sani qur'ani da sunna da cewa ya mallaki aljanu ya yi sarautar su to sai aka samu wasu aljanu suka yi ta kadarci ya horar da su ya suka wasu aljanu yana ba su gwala yana musu horo ana wannan hali sai Allah ya dauki ran shi basu gane ya mutu ba kamar da qur'ani ya fadi sai da ainihin gara tararake kwajirin da yake dogara da shi sai ya fadi to shikenan sai suka sauri sai suka rufe labarin mutuwar shi basu bari kowa ji ba sai suka ce tunda Sulaiman ne za su wahala su kuma za su yi mai sharri a duniyar nan za su bata mai suna cewa ashe ma duk harkar tashi ta sarauta bai same ta ba sai ta hanyar tsafi shikenan sai suka marmaza suka rubuta littafai na tsafi aka ce sai suka rubuta a cikin ka suka zuba a cikin faragar mulkin shi da aka zo aka yi kuwa Sulaiman ya rasu Sulaiman ya rasu bayan kwana biyu ana bincikawa abubuwan da ya bari sai aka daga gadan sarautar shi sai aka ga manyan littattafai akan tsafi sai aka ce ashe ma Sulaiman ba sarki ne na musulunci ba ashe ba annabi bane sarkin gargajiya ne kawai da ya mallaki mutane da aljanu ta hanyar tsafa tsafi to shikenan sai shedanin malamai suka yi ta yada wannan aka ce mas'ala har ta zo zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana karanta alqur'ani yana yabon Sulaiman da Dawuda malaman Yahuda suka ce kai kun ji abin mamaki wai Muhammadu yabon kuma Sulaiman yake wanda Sulaiman matsafi ne ai Dawuda kuma ya sarkin gargajiya ne tsohon soja ne kawai sai shi za a ce waɗannan mutane annabawa ne shikenan sai ainihin wannan labari sai ya rinka yaduwa cewa ai Sulaiman matsafi ne Sulaiman matsafi ne sai Allah ya ce wattaba'u su waɗannan malamai na Yahudawa sun bi ma takbish shayatunu ala mulki Sulaiman abinda shaidanu suke karanta su da danganta game da sarautar Sulaiman amma kafar Sulaiman Allah ya ce Sulaiman bai zama kafiri ba domin tsafi kafirci ne walakin ma shayatuna kafaru sai dai shaidanu ne suka zama kafirai ba dan kone bai ya'allimuna an-nasa sihra suna koya mutane tsafi wama unzila ala al-malakaini bi babil haruta wa maruta to karashin kissa aka ce wai an saukar da wasu mala'iku waɗanda wai suka ainihin yi burin waɗannan halittu da ke bayan ƙasa suna barna suna kaza suna kaza suna kaza sai Allah madaukakin sarki ya ce to zai jaraba su waɗannan mala'iku guda biyu ɗaya sunan Shaharuta ɗaya Maruta a yadda tatsuniya take cewa tatsuniya ce aka ce shikenan sai aka je aka aje su a garin ainihin abin nan Babila da aka je aka aje su a wannan gari ta ƙasar Iraki suna nan suna nan suna nan wata ran sai wata karuwa sai ta zo taitaito da su don su kula ta suka ki kula ta ana nan a wannan hali ta zo musu da jariri taitaito su kashe wannan jariri suka ki mas'ala tai mas'ala dai wata ran har ta zo ta kawo musu giya sai ta yaudare su sai suka sha mala'iku ne ba a yadda tatsuniyar ta ce da suka sha giya suka yi tatil shikenan suka yi zina da ita karuwa suka kuma kashe wannan ainihin yaro shikenan wai ita wannan karuwa da suka watsake sai ta ce kun gani ku an ce da ku yi kaza ka dai kun yanzu gashi kun sha giya kun yi zina kuma kun yi kisan kai to shikenan da suka koma wurin Allah cewa lallai Allah zaman duniya da wahala lallai yan adam suna da wuya ashe fasadin da suke ma suna kokari da suke ragewa kaza kaza dai haka dai tatsuniyar ta ci gaba to a dai cikin wannan tatsuniyar aka ce wai sai Allah madaukakin sarki ya ce to yanzu ku zaba azabar duniya ko azabar lahira sai suka ce azabar duniya shine sai ya aje su rana ta bullo ainihin daya yana gabas rana ta bullo ta soya goshin shi ya sha zafi ya sha wahala daya kuma ta fada a goshin shi ya sha zafi ya sha wahala to a haka suke wannan rayuwa ana nan al'amari ya tsanani har suka ji suna koyawa ainihin mutane sihiri amma wani aka zo koyan sihirin sai su ce to mu fa daga ganmu mu kanmu jaraba ne wanda duk ya koya to zai zama kafiri to shine sai Allah ya ce wa ma unzila alal malakaini waɗannan mala'iku ba a saukan musu da komai ba bi babila waɗanda aka yi ƙaryar cewa wai suna ƙasar babila ƙarya ne ba a saukan musu da komai ba masu suna haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin Allah ya ce ba su karantar da kowa ba hatta ya kula innama nahnu fitna balle ma su ce mu fitina ne ba su karantar din ba balle a ce har sun yi wannan kashe din fala takfur balle su ce kai karka zo ka koya ka kafirta wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi balle a samu mutane su rinka koyan abin da ake raba mutum da matar shi da shi to daga nan ne sirrin tafriq yake tabbata ashe akwai wani abu da ake yi a duniya da ake raba mutum da matar shi to wani irin sihiri ne shine sihirin tafriq to ba cewa ake babu shi sihirin ba kamar yadda su ba a saukar da su ba a'a a ƙaryar da aka yi an ce da suka sauka suna koyar da irin wannan tsafin yadda ake araba mutum da matar shi aka ce to su dai ba a saukar da su ba balle a ce ma har suna karantar da irin wannan amma shi irin sihirin kam akwai shi yanzu wannan aya tana tabbatar mana da cewa akwai irin wannan sihirin yana afkuwa a duniya wama hum bidarruna bihi min ahadin illa bi iznillah Allah ya ce su masu yin asiri su raba mutum da matar shi ko su yi asiri don su raba wani da wani ba za su iya cutar da wani ta hanyar sihirinsu da komai ba sai Allah ya ba da izini ka'idar da ake so ka dauka kenan duk inda asiri ya kama ka dauka Allah ne ya ba da izini wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum balle mutane su je su ta koyar abin da zai cutar da su da zai amfane su ba wa laqad alimu haqiqa su malaman Yahudawa da suke ba da wannan tarihi suna danganta ga Sulaiman sun san cewa lamanishtarahu haqiqa duk wanda ya koyi harkar sihiri ya shiga cikin sana'ar sihiri malahu fil akhirati min khalaq to da shi da rabon komai a lahira walabisa ma sharau bihi anfusahum Allah ya daren irin wannan siyayya da suka yi kawo kansu kaje ka koyi sana'ar sihiri Allah ya daren irin wannan cinki
law kanu ya'lamuna da ace sun san irin menene wannan ciniki wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta 102 Allah shi ne da mu jama'a wannan aya tana tabbatar da cewa sihirin tafriqu gaskiya ne akwai shi a duniyar nan bayan nan sai malam ya ce wa an jabir radiyallahu anhu qala daga sahabi jabir Allah madaukakin sarki ya dara mishi yarda yake قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انزم الله تيرا دا امنشن الله استبتا اغريش ياتي إن إبليس يضع عرشه على الماء لما دي إبليس ينا أجي كرغر ملك شيء أكي روا وانا ياتي الماء وانا روا اوهو وترواية ستذو تفسرا تتشي في البحر كو على البحر أتشكين تيكو وانا تيكو إتشي أتلانتيك أوشن كو جيكو تيكو أتلانتيكا mun gane ko teku ne wanda ya kewaya duniya ya ratsa kusan ko ina to a wannan teku shine ainihin wannan hadisi yake nufi don za mu zo da wasu nasusoji na ainihin wannan hadisi wanda za su fassara insha Allah cewa lallai Iblis yanzu Iblis ba ana nufin shedan wanda ka sani gama garin shedan nan ya batar da wannan kananan shedanin Iblis wancan da aka yi mujadala tsakanin shi da Adam to yana da majalisa fadar shi tana ainihin kan ruwa a cikin teku thumma yab'athu sarayahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai shi iblis sai ya tura rundunar shi in gari ya waye sai ya tura su su fita aiki fa'adnahum minhu manzilatan wanda yafi kusancin matsayi a wurin iblis in yamma tai aka zo kawo rahotanni ranka ya dade nayi kaza ranka ya dade nayi kaza kowa ji ya aikata mugun aiki to wanda zai fi samun matsayi a azamuhum fitna wanda yafi girman fitnar dan adam za a tura su ne in gari ya waye a baza su su je su ci gaba da batar da mutane su ne gidan hotel su ne gidan aure su ne masallaci su ne kasuwa ko ina za su shiga sun tafi batar da jama'a ne to in yamma tai wanda yafi girma a wurin iblis shine wanda yafi fitina wanda yafi ta'adi fa yaqulu sai a samu guda daya daga cikin yaji'u ahaduhum fa yaqulu sai a samu guda daga cikin su yazo yace fa altu kaza wa kaza dan kai dade ni da naje na aikata kaza da kaza na sawa ne ya sha giya na sawa ne ya zina na sawa ne ya kisan kai na sawa ne ya ci riba na sawa ne kaza kowa da yazo ya fadi abin da zai fadi fa yaqulu sai shi ainihin ranka ya dade babban gaba daya kenan shi iblis sai ce ma sana'ata shay'an kai baka aikata komai gane kai dan ka sa yayin zina ya tuba da ya fi ne ya ci riba da ya kaza ba zai tuba duk abin da ya kawo kai sai nuna ai wannan kai baka yi maganin ta ba qala annabi yace thumma yaji'u ahaduhum kowanne yana nan yana bada rahoto har sai azo a samu wani tsaye daga cikin su yazo sayaqulu sai yace ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina ra'atihi ni kam tun da na shiga gidan wani ban bar shi ba har sai da na raba shi shi da matar shi sai kaga dan abin da zai kawo rabuwa aure dan kadan ne yanzu wannan shine mahallin shahid yanzu ashe sihirut tafriq ashe iblis na daga cikin wanda yake turawa a je ai wannan barnar to wannan barnar tana faruwa ta hanyar suwaye tana faruwa ne ta hanyar waɗannan shedanu sai ya zama dama an yi asiri an hada da wani shedanin aljani shikenan sai ya je shiga gidan wani ba zai ainihin ga ya samu zaman lafiya ba sai ya sa wani ainihin ya saki matar to shine sai yake ni kam tun da na shiga gidan wani ban ainihin fita ba har sai da na ga na raba shi da matar shi qala sai annabi yace fayidnihi minhu sai shi iblis sai matso da wannan karamin shedani kusa da shi wa yaqulu sai yace ni'ma anta madalla da irinka kai mutumin kirki ne kai shedanin arziki ne wannan kalma haka ake karanta ta ni'ma wasu na kuskure suna karanta ta da na'am anta to in ka ce na'am to ai jawabi ne ina su'ali babu amin babu tambaya a baya ni'ma ce ta muhammada ce ta godiya ce madalla ni'ma anta madalla da kai madalla da kai qala al-a'mash al-imam al-a'mash mai riwaya yace urahu ina ganin ma in kaji malami yace urahu ina gani inda yace arahu ma'ana urahu ina zato arahu ina gani don haka yanzu urahu ne
ina tsammanin kala malami na da yazo karantar da ni hadisin ma yace fayaltazimu sai annabi yace sai shi iblis din sai ya runguma wannan karamin shedani sai ya mishi nadin sarauta ya kara mai girma ya samu mukami dan ne dan yayi mafi mati yayi aiki yayi bajinta mafi girma a wurin iblis a wannan yini shine ne shine raba aure jama'a mun gane wannan da ke ko to yanzu wannan yana tabbatar mana akwai sihiri tafriq ko babu akwai mun fahimci wannan da ke sai ainihin shi mijin ya ji in ba ya sake ta babu wani zaman lafiya ita kuma ta tada masifa da bala'i yadda sai an yi sakin nan sannan hankalinta zai kwanta ana sakin kuma cikin minti biyu sai ta fashe da kuka mun fahimci wannan da ke ko gashi a kasa yake cewa rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi juz'i na 17 shafi na ainihin 157 sai ce nawawiyin ka duba muslim tare da sharhin nawawi ma'ana ya daidai da lambar hadisi na 2813 kenan jama'a mun ji yanzu malam ya tabbatar mana da cewa sihirin tafriq gaskiya akwai shi a duniyar nan yana afkuwa asirin da ake araba mutum da matar shi ko araba wani da wani ta'arifu to yanzu kamar ka ce to ana gafa ta malam yanzu mun ji hujja akan cewa sihirin tafriq gaskiya ne amma muna son mu san kana ta cewa sihirin tafriq menene sihirin tafriq shine sai malam yace ta'arifu ga bayanin dangane da sihirin tafriq din definition menene sihirin tafriq sai yace huwa amalu sihri litafriqi baina zawjayn shine ayi sihiri dan a raba tsakanin ma'aurata biyu aw li basil bughd wal karahiyati baina sadiqaini ko kuma ayi sihiri dan a yada kiyayya da gaba tsakanin masoya abota guda biyu wadanda suke abokai ne su biyu aboki da aboki sai kaji an rabu dutse hannun riga aw sharikai ne ko kuma wadanda suke huddar kasuwanci kana bada kudi ya je kasuwanci a da a rabar riba sai kaji an watse an yi fada daren daren wannan yana faruwa ta hanyar dabi'a fa amma mu nan ana gaya maka akwai wani nau'in sihirin da ake a raba mutane da haka da ganga amma zai iya faruwa kuna huddar arziki da wani haka siddan a dabi'ance sai ku bata ba ce maka ake duk inda kaga mutum biyu sun bata sihiri bane ka kiyaye da kyau ana ce maka ne yana daga cikin hanyoyin raba masoya guda biyu to wannan hanya suna daga cikin hanyoyin da makiya ke bi sai ce anwa'uhu nau'uka akan shi irin wannan sihiri awwalan nau'i na farko zai kawo maka kaman nau'i guda ainihin shida cewa irin wannan sihiri nau'i nau'i at-tafriqu baina ar-rajuli wa ummihi akan yi asiri dan a raba tsakanin mutum da uwar shi ba da uwa zaka yi mamaki to wannan yaya ake haka takan faru bari in buga maka misali wanda zan iya kawowa nan kusa akwai mutumin da in ya rabu da mace saboda kiyayyar da yake mata sai zama dan da suka haifa baya son ya rinka zuwa wurin wannan uwa ta shi sai shi mutumin sai ya ce bari ya je asiri dan ya raba wannan da da uwar shi gaba ɗayan dan ya manta ma yana da wata uwa a duniya ina fatan mun gane wannan misali ne mana wannan sannan at-tafriq baina ar-rajuli wa abihi ra'ayinhum ayi asiri dan a raba mutum da uban shi shi ma wannan kamar aka san haka ta rabu da mijin bata kaunar ainihin mijin so kiyayya ta kai matuƙa sai ta je ayi asiri yadda dan tunda yana wurin ta gaba ɗaya manta ma yana da wani uba a duniya as-salith ko kuma salisa ne yake at-tafriq baina ar-rajuli wa akhihi ayi asiri dan a raba tsakanin mutum da ainihin dan uwan shi duk sukan yi haka rabi'an nahdu at-tafriq baina ar-rajuli wa sadiqihi akan yi asiri dan ainihin a raba tsakanin mutum da abokin shi khamisan nabiyar at-tafriq baina ar-rajuli wa sharikihi fi tijarati aw ghayriha akan yi asiri dan a raba mutum tsakanin shi da abokin huddar kasuwancin shi ko kuma wata huddar daban abokinka ne a office ko makamantan haka sai asiri dan a raba ku sadisan nashida at-tafriq baina ar-rajuli wa zawjatihi akan yi asiri dan a raba tsakanin mutum da matar shi malai yace wa hadhan naw'u akhtaruha wannan nau'i shi yafi hadari asiri a raba mutum da matar shi yafi hadari sannan wa aktsaru hantishara kuma yafi yawan yaduwa a cikin mutane mutane suna yawan yin haka kana da ainihin wani aboki sai kuka bata da shi kai kuma kana samun alheri ta hanyar shi sai ka zargi cewa mai yiwa ma matar shi ce ta raba ku sai ka ce to kai kuma bari ka je kai asiri dan kai kokarin ka ga cewa ka raba wannan mutumin da matar dan kai ka dawo ku ci gaba da hudda to duk wannan bai kafirci ne Allah ya kiyaye a'radu sihri at-tafriq ta yaya ake iya gane wannan sihiri tare da cewa wannan matsala jama'a wannan hadisi da ya kawo malam ya kawo shi ne don ya tabbatar mana da cewa sihirin tafriq gaskiya ne. Amma a cikin wannan hadisi akwai wata mu'jiza da ainihin wata karama ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ita ce manzon Allah ya ba da labari ga shi fiye da shekara 1000 na wani abu wanda har yanzu ya gagari Turawa su gano hakikanin shi. Shine ina ne wannan majalisar ta Iblis take hakikani? Gashi manzon Allah shine mutumin da aka fara jin ya bayyana inda wannan matsala take. Jama'a mun gane wannan da kyau? Abinda ake nuna maka kai dan boko kaka zama dan boko dan wuta, kada bokon ka ya zama boko ko a wuta. A ce maka manzon Allah yake kace ka aini ina ganin wannan abubuwa ne irin na tunanin da ka zama kafiri, billahi lazi bokon ka ya mai da kai ka zama kafiri saboda ya kai kanka yayi zafi, kana ga kanka ya waye, kana ganin waɗannan abubuwa ne shirme ne, abubuwa ne na mutanen da ai da Allah kai ya kaza kaza, kaga zama munafiki. Ka tsaya, an aka ce manzon Allah ya ce ka tsaya ka nasu, manya ne ke magana, yana magana ne da wahayi. Kai ko waɗanda ka dogara da su suna magana ne da bincike, bincike na iya zama gaskiya yana zama ƙarya yana zama shirme. Yanzu Turawa da sun gano cewa baiwa ɗa madara yana da matukar muhimmanci, dan haka Baturiya sai ta haifi ɗa, shikenan ta daina ba shi nono, kada nonon ta motse, kada nono yayi kaza, yaro zai lafiya sai a je ana ba shi madara gwangwani. Ana nan ana ta gagarmaya, malaman musulunci suna ta wa'azi, jama'a nono na muhimmanci. Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani, sunna ta faɗa, amma mutane sai suka yi kunnen kashi saboda mutane sai rena Allah, sai rena manzo Allah, sai rena malaman musulunci. Ana nan shikenan bulumboto, za a goge, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. Da yake Bature masharranci ne, yana nan yana nan yana nan yana nan, da yaje ya gano kuma cewa wannan abin da yake a kai ba daidai bane, tunda dama ba nasi bane, sai ya dawo kuma sai ya juya, da ya juya kuma sai kuma ya dawo yana sukar ba da nono, ba da madaran nan, sai kuma har suke cewa bayar da madara yana da hadari. To ke uwar gida ba ki ganin shi bulumbotan ma ba ki iya yanke shi da kin tsutsotsi suna taruwa a bakin shi, kuma wannan nono in kina bayarwa saboda muhimmancin shi, yaron ki yafi kwari, sai a ce ba ku ganin yaran da sun fi kwari, ai ma in kina ba da nono ba sai ma kin ba yaro ruwa ba, shi nono yana dauke da nau'i nau'i na sinadaran ruwa har guda 17 ko 19. Kaga yanzu sai yanzu ne su karatun su ya kawo Qur'ani, tun da Qur'ani musulunci an karantar da musulmi, amma sai suka tsaye su yan boko ne. Sai da ga yar boko ta haifi da ta bashi ainihin madara, tana bashi madara, sai likita ne yake a bayar, malamin islamiya yake gurin ka bayarwa, sai ai likita kuma ana ganin shi malamin islamiya kidahumi ne kawai. Mun fahimci wannan da kyau? To maganar da nake hali ita ce yanzu duk yan boko suna nan suna sharhi, suna kuma sharri akan cewa ba kyau a yi wa mace kaciya. To ɗan boko karatun ku bai kai ba, duk karatun ku baki ɗaya bai kai ba, wai ba kyau, wai kaciyar mata tana da hadari, tana sa mata suna jaraba. Duk matan da suke dandal state din nan da suka fi kowa zina a Najeriya, duk kaciya aka yi musu? Matan Edo, matan Delta state, an tabbatar da ba inda ake karuwanci a Najeriya irin waɗannan jihohin. Zuwa aka yi ana faretin 'yan mata da ake kaiwa ƙasar waje, ana zuwa ana zina da su biri da kare a biya kuɗi a yi zina da su, a ɗauka a hoto, a ɗauka a kamera, ana yaɗawa a duniya. Sai aka yi faretin su ga sunan sun dawo, an kamo su an dawo da su Najeriya, wai saboda kaɗai gwamnan Zamfara ya ce shari'a don a wulaƙanta shi. Sai aka ce gwamnan Zamfara ya zo ga kariya da aka kamo na Zamfara daga ainihin ƙasar waje. Gwamnan Zamfara ya zo, aka ce gwamnan Edo shi ma ya zo, gwamnan Delta shi ma ya zo, shi kenan suka zo. Sai aka yi ta fito da karuwan nan, wannan a ce kiliya Edo, wannan kiliya Delta, kiliya Edo, kiliya Delta, aka karuwa aka ce ba Zamfara. Wai kaɗai don a munzanta musulunci ne aka yi haka? Shi ne gwamnan Edo da ko gwamnan Delta shi kenan sai ya sa doka, har an tabbatar da doka an karraba ta cewa sun haramta karuwanci. To duk waɗannan 'yan matan da suke karuwanci dukkan su kaciyar aka yi musu, wai cewa suke wai aka yi budurwa ainihin wato kaciya tana yawan san maza. To 'yan matan arna rana ɗaya sai ke zina da mutum 10 kuma ba a yi musu kaciyar. to abinda kai yanzu kai musulmi kai muke wa'azi da kai dan kai boko to duk abinda Bature ya rubuta ni ban taba ganin mutumin da ya imani da rubutu irin dan boko duk abinda aka ce an rubuta sai ce an gani a jarida jarida jama'a a cikin store din nan sai ka zauna ka rinka buga jarida sai dan kai da kauye ne buga jarida mujalla ne ba wani abu ne mai wahala ba amma duk abinda aka rubuta suka ce ai sai karanta ne sai ce ai ya karanta ya gani ne jama'a mun gane wannan da ke sau da haka yanzu kamfen din da suke kenan akwai asibitin mata da yara yana nan wanda mata tsohon shugaban kasa ta sa aka gina a Abuja fa asibiti ne na kasa gaba ɗaya duk marurorin mata da yara ake tattauna a wurin in ka je gate asibitin ga katon allonan an rubuta haka an yi hoto an ce kaciyar ƴan mata fa tana da hatsari don haka kai hankali kamfen din da suke kenan gidajen radio gidajen jaridu gidajen talabijin kuma ta kalibanci ne suke kawai da turawa tunda turawa sai ce ba kyau su ma sun ce ba kyau to abinda muke cewa kai musulmi sai ka koma ka ga meye manzanka yace hadisai ingantattu sun zo hadisai cikin sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi da littafin amal al-yawm wal layla na al-imam ibn sunni tabbatar da cewa kaciya din nan sunna ce ga ƴaƴa mata kuma tana ƙara musu girma da daraja da lafiya abinda manzanka yace kenan eh to sai ka ce to manzo Allah ya gaskiya dan boko kun yi ƙarya ku je ku ƙara karatu amma saboda dan boko da dama ƴan bokon Najeriya kalmar nan ta ta haukan su dan boko dan wuta to dan muna fadin wannan jama'a mu ma ƴan boko ne amma ba irin waɗancan ba ya kamata ku gane ana maganar wanda shi da Bature ya ce ne sai ce na'am shine muke gaya muku inda Bature ya kai ku ya dare ku galibi ƴaƴan da aka haifa shekara 10 zuwa baya in dai ƴaƴan ƴan boko ne to ba su shan nonon uwayen su madara aka dasu saralak ce madara wace ce ai ta talla yanzu kuma su da kansu duk in kana sauraron shirin kiyan lafiya gidan rediyon Najeriya na Kaduna shirin kaza sai ka ji ana cewa iyaye mata nono yana da muhimmanci ma'ana yanzu maganganun da suka faɗa da sun gane ƙarya suke kenan to kaga an kai ku an baro ku da kuka ba ƴaƴanku madara dan haka in kaga ƴaƴan sai gansu kamar zakarin turawa rubus ba su da ƙarfi an gama kai su an baro su to yanzu an gane yanzu Qur'ani ne gaskiya kenan akan wannan matsalar sai suka gyara to da yanzu kuma da suka sake zuwa suke ce maka kaciyar ƴa mace tana da hadari sai ka ce ƙarya kuke tunda manzo Allah ya ce ai ba ta da hadari dan haka in ka haifi ƴar ka ranar 7 ayi mata kaciya a aske mata kai haka sunna tace in ka haifi dan ka namiji ranar 7 ayi mishi kaciya a aske mishi kai a wannan ranar haka sunna tace hadisai ne suna cikin sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi da isnad da kyawawa karshe ka je ka karanta littafin tuhfatul mawdud bi ahkam al-mawlud na al-imam ibn al-qayyim za ma ka ga fa'idojin ma kaciyar sai da ya kawo fa'idoji ga sunan birjik game da kaciyar yaya mata to wannan ibn al-qayyim ya rubuta littafin nan ya yi shekara 700 da suka wuce to amma abin da kai ci turawa sun ci mutane da yaki galibi ƴaƴan ba su iya karatun larabcin da za su je su karanta ba karatun turanci kadai suka iya to kuma turancin gashi sharrin da aka rubuta saboda haka ya kamata ku fadaka akan waɗannan abubuwan ku daina bin turawa wannan mas'alar da nake magana ina ishara ne zuwa ga wani ainihin wuri da suke kira